domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin zamu ji muhimman kalaman zaman lafiya a yankin Arewa da yanda karfafa tattalin arziki ta hanyar kafa cibiyoyin cinikayya zai taimaki yankin ya dawo yanda yake gabanin tabarbarewar lamura a zamanin jihar Arewa an samu lokacin da ake da kamfanonin jima Saka Rini har ma da bankin yankin mai suna Bank of the North mai cibiya a Kano Dabo kasancewar Kano babbar cibiyar kasuwanci Arewa yanzu aikin kaddamar da tashar sauke hajar teku a Tudu ya kammala wacce Kanawa ke malakabi da tashar Tsandauri Nasiru Gawuna shine mataimakin gwamnatin jihar da ya zanta da wannan shirin a taron kaddamar da tambarin tashar dake yankin Kumbotso a Kano
to abinda dai zamu fara cewa na farko dai alhamdulillahi Allah ya sa ya nuna mana cewa a wannan lokaci Allah zai tabbatar da wannan al'amari sama da shekara 20 ana son ai wannan al'amari Allah bai yi ba sai a wannan lokaci na mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda kuma Allah ya sa ni ne mataimakin sa kaman yanda managing director ya bayani lokacin da aka zo wannan al'amari mai girma gwamna ya yi duba na hakika kan wasu ayyuka irin wanda suka dade ba yi su ba amma masu amfani inda yayi amfani da basirar sa ya zakulo kuma ya aka bi hanya daki-daki har aka tabbatar da su wanda ba domin ya tsaya akai ba damu ma wannan gwamnatin watakila ba za a tsaya a duba ko kuma a nemi dukkanin takaddu da suka dace a nema akan ganin cewa wannan tasha ko kuma wannan al'amari ya tabbata ba saboda tunanin sa wannan al'amari ne wanda yanzu mutane ana ta murna ne muna ganin wannan amfanin sa sai bayan nan ma da wasu shekaru bayan ya kafu mutane za su yi tunani idan an tuna mai girma gwamna yayi magana cewa lokacin da jirgi ya fara sauka a Najeriya ko shi mai sauka jirgin bai ma iya ganin kowane wuri ba sai jihar Kano to wannan tashar da aka yi yanzu akwai lokacin da za a zo za ta zama kaman yanda aka yi wancan cewa babu wata tasha da za a gani amma Najeriya sai wannan tashar musamman a arewacin Najeriya da kuma wato Afirka ta yamma saboda haka ina farin ciki da ya zama muna cikin wannan lokaci da Allah ya tabbatar da wannan al'amari kuma muna yi wa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje fatan alkhairi abubuwan da ya dasa suna da yawa kuma muna fatan yanda aka yi wa al'umma Allah kuma ya saka masa da alkhairi ya saka wa dukkan wanda suka shiga ciki nagode
arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwambansiya
sunana honorable Ahmad Rabi director mai gudanarwa wato managing director na wannan company na tashar Tsandauri da ake kira da La Island Dryport kusan duk abin da ya kamata mu yi mun gama abin da ya rige yanzu yan kananan abubuwa ne kuma kusan gama su insha Allah kamar yadda na faɗa yau kusan wanda suke fitar da kayayyaki a kasar waje sai ƴaƴan kwara sai ƴan China saboda mutanen mu wahan dawainiyar a tafi kurmi ko fatakol yana ba su wahala rashin karfin jari kuma yana sa su kasa yi amma yau mai karamin jari wanda yake so fitar da zobo zai iya zuwa ya sayi zobo dinsa idan mu kuma ta bangaren ci bai ciniki a samu masa wanda za su saya in ya kawo nan gurin hatta injinan gyarawa ba sai da kansa ya saya ba akwai wanda su za su aje injinan gyarawa a sarrafa akwai kuma matasa wanda suka iya aiki za mu zama muna tsarin su in mutum ya zo kawai wannan matasan zai ce mutum 10 ko 20 ga zoko na 10-30 za ku gyara min shi a sa a container zan biya ku kaza shikenan ba sai ya kafa kamfani babba ba kasancewar mu a Kano yayin da muka fara harka arzikin da zai samu ga al'umma ba kadan bane saboda haka al'amari ne mai tarin ya za a samu aiki ayyukan yi masu yawa kuma fadadawa musamman na iya fitar da kaya waje ba abin da kai shi tasiri gurin hektar 200 ne hekta 165 an ware ta ne domin sarrafa kayayyakin da za a fitar da su waje saboda haka she yayin da aka ce abin da za a yi ke gagara yanzu ya sauka sai godiya ga Allah
wannan ya nuna duk ɗan kasuwar Kano da ma waɗanda suka dogara kan Kano kasancewa ta tsohuwar cibiyar kasuwanci za su iya tura kayan su su sayar a waje kuma su yi order su zo su dauka
kan namu in aka yi musu suka order ko daga ina ne a duniya kuma nan za su kawo ba sai sun fita sun tafi Lagos ko Fatakwal ko wani guri ba suna Kano kayan su za su zo idan ma muka yi tsari suka shiga cikin tsarin mu suna gida za a kai musu kayan su saboda haka al'amura za su sauka kwarai da gaske a rage mutane wahalhalun tafiya a jirgi kwana a hotel a wani guri barin iyalin su barin masana'antar su gurin aikin su duk wanda suna gida za su yi abin su kuma tsarin da muke shirin yi zamu tabbatar da ita wannan tasha tamu ta tsere sa'a a inganci yadda duk wanda zai kawo kaya zai kawo cikin sauki zai dauki shi cikin sauki al'amura za su sauka ga su kowa zai samu rangwame yau ana kashe kusan miliyan 1.3 daga Lagos zuwa Kano in Allah ya yarda sai ya koma ƙasa 1.3 daga Lagos zuwa Kano ta tashar mu saboda haka abinda muke tare da ba ƙaran ƙari bane
mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya nuna farin ciki da wannan tashar da kiran ƙara kwazo don samun salama a yankin arewa da zai taimaka wajen cin gajiyar irin waɗannan lamura cikin kwanciyar hankali
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim muna gode wa ubangiji da ya bamu ikon tabbatar da wannan kudiri da aka dade ana ta shirye-shiryen yadda zai kammala kamar yadda kuka sani shi ubangiji shi yake zartar da ikon sa a dukkan abin da aka shirya na dan adam mun gode masa da ya bada iko gwamnati ta shiga wannan lamari kamar yadda masu maganganu da yawa suka yi bayani Kano cibiya ce ta kasuwanci shekaru aru da suka wuce kamar yadda aka sani tun lokacin sarki Muhammadu Rumfa aka kafa kasuwar Kurmi da ragowar kasuwanni wanda lokaci da zamani ya zo da su saboda haka wannan aiki da aka cimma a yanzu ko kuma za a cimma nan ba da dadewa ba wani abu ne da yake dabbaka abinda aka san Kano a kanta matsayin cibiyar ciniki ba kawai arewacin Najeriya ko Najeriya ba a West Africa kuma yadda aka fada da Trans-Saharan Route dinmu saboda haka za mu gode wa Allah za mu gode wa gwamnatin da ta dage domin tabbatar da wannan kuma muna addu'ar Allah ya nufa wannan aiki da aka yi shi zai zama sanadiyar farfado da tattalin arzikin Kano da arewa da Najeriya baki daya.
Dimi martaba duk ɗan kasuwar arewacin Najeriya su rugo Kano su ci gajiyar ita wannan tashar.
Alhamdulillah kamar yadda aka sani dama Kano ai ta kunshi al'umma daban-daban ba kawai na arewacin Najeriya ba da Najeriya da waɗanda ba 'yan Najeriya ba saboda haka wannan wani abu farin ciki ne mu ga cewa Kano ta ci gaba da dabbaka wannan matsayi da take da shi na inda kowanne mutum musamman 'yan arewa za su zo domin su ci ribar wannan tafiya kuma tattalin arziki mai bunƙasa matasan mu da raguwar al'umma su samu ayyuka ne da kuma kasuwanci kamar yadda aka san a shekaru na baya bisa tarihi to mun gode wa ubangiji daidai gwargwado ana samun gyare-gyaren abubuwa amma kamar kullun yadda ake fada ubangiji baya maida addu'ar al'umma baya muna kira ga dukkan al'umma su gaba da addu'a su taimakawa jami'an tsaro gwamnati kuma ta sake dagewa domin a tabbatar da wannan zaman lafiya da karuwar arziki domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana hatta ibadar nan ba za ta yi ba in ba zaman lafiya don haka bayan kira ga gwamnati da ƙara ɗaukar matakan tsaro muna kira kuma ga al'umma su zama cikin addu'a kuma gyara halayensu mu gyara halayenmu baki ɗaya domin ubangiji ya dube mu da rahama a samu sauki akan abubuwan da suka addabe mu.
Mun gode mai martaba sai wani lokaci mun samu damar zantawa. Ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako. Makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.